巴基，没养狗呀。
da rikan kasuwa dole ya faɗa maka cewar wahalar wannan tun daga abinda za su gashi batun visa ticket zuwa tuwo kayan sai ya shafi wannan matsifin kuma wannan abu tana da alaƙa da hashin ko kuma wahalar rayuwa da ake ciki
mu dai a ɓangaren mu shine na sufuri mu kamo muka ga tashin hankali ko damuwa zance saboda a wannan lokacin mota muna siyan mota da kumbo haka siyanta daga miliyan 4 zuwa miliyan 7 wanda sai da ta kai naira kusan yanzu miliyan 24
wannan shi yake sawa ma shi kasuwar kaya sun fadi kowa sai kullu san shi ya san nan da saki gida
a dole ne maganar cin hanci da rashawa ai maganin sa dole maganar tsaro din nan ai maganin sa rashin huta din nan da wasu abubuwa wasu kingaye dole a jeye su
jama'a assalamu alaikum a makon da ya gabata mun so mu kawo muku yadda 'yan Najeriya musamman masu fashin baki suke bayyana shekara ɗaya ta gwamnatin shugaba Bola Ahmed Tinubu musamman dangane da yanayin tattalin arziki da 'yan ƙasar ke kokawa da shi tashin goron zabi da canjin kuɗaɗen ƙasar waje musamman ma dalar Amurka a cikin wannan shekarar na ɗaya daga cikin abubuwan da suka haddasa hauhawar farashin kayan masarufi a Najeriya kamarin da kuma ya ƙara ta'azzara matsin rayuwa ga talaka. Alhaji Sani Dada, shugaban kasuwar 'yan canjin kuɗi ta Wafa da birnin Kano, ya yi bayanin yadda tashin farashin canji ya shafi tattalin arzikin jama'a a cikin wannan shekara.
Na farko dai kafin gwamnatin Tinubu, farashin canji ko kuma na dalar Amurka an kasa shi gida daban-daban na masu shigo da kaya farashin su daban, na marasa lafiya farashin su daban, na 'yan kasuwa farashin su daban. Shi kasan yawa multiple rate, so da ya zo sai unification of one rate, cewa da wanda zai sai dala 100 da wanda zai sai dala 200 duka farashin su guda ɗaya ne. So wannan abu mai kyau ne saboda wani ba zai je ya shigo da kayan shi da arha ba, wani kuma ya shigo da kayan shi da tsada, so wannan abu ya yi daidai. Amma ta inda aka samu ɗan tasgaro rashin tsayuwar farashin waje ɗaya, saboda shi ma an ba da dama a gwamnatance cewa dalar ta yi wa kanta farashi. So mu kuma in dai abin da aka ce gwamnati ba za ta yi control ɗin shi ba, willing buyer, willing seller, wanda zai faɗi farashin shi da yawa kuma ya samu goyon baya daga tsarin da aka sa na tattalin arziki, to a nan ne muka samu matsala. Ila yau wani zai sai dala 1,100, gobe wani ya siya da 200, gobe wani ya siya da 300, kuma sai an kwana biyu sai ka dawo 1,000. Kenan waɗannan wanda suka siya da tsada in suka sai da kansu zai tsada, ila ba za su samu mai siya ba. Ila kuma shi wani wanda ya shigo da kayan shi da arha zai sa wancan ya samu matsala ya kare. Sannan kuma ta wani hannun again mutanen da suke shigowa su sa hannun jarinsu a ƙasa, ila lokacin da ka shigo da dalar ka miliyan ɗaya, dala naira 2,000 ce kuɗinka naira miliyan 100, ila abinda ka zo yi sai ka ga bai ma daidai ba, za ka kwashi wannan dalar ta ka, ƙila za ka koma wata ƙasar. So lokacin da za ka koma kuma farashin gwamnati ya canza ya da 1,500, kaga automatically kuɗinka sun dawo rabi, saboda shi ne farashin gwamnatin. Wani sa'in za a ga ya ƙara da kashi 30, kashi 40, kashi 50, so wannan abun ya taɓa kasuwanci sosai, mu ma ya taɓa mu. Amma inda za a ce farashin a tsaye yake waje ɗaya, kamar yadda mutanen da suke zuwa Saudiya in suka ba da dala 100, bayan shekara 10 in suka ƙara komawa wannan riyal ɗin riyal 370, za a ba su misali kenan. To mu ko yanzu a nan Najeriya kila wata ran in ka zo da dala 100 a ce ma isa 100,000, wata ran in ka zo a ce ma 150,000.
Amma wannan kun gaba kun bayan na farashin dala kuma yana
wahala, yana wahala da mu. Muna samun ƙalubale, ila yau kwastoma ya zo ya sai dala kuma gobe sai ta faɗi. In ka sai da abokin shi ila jibi kuma sai ta tashi, shi kuma wannan zai ce ka sai da mashi da tsada. So in ka je ka kawo kayanka misali a Tamfa, za ka suwa a Tamfa ila ta zo ma a naira 300,000, kaga kenan in ka sai da 300,500 ka ci riba. To shi kuma lokacin da rate ɗin ya faɗi,
ko farashi na fadi kasa shi kuma wani sai ta zo mai a 2100 kaga kenan in sai da 2500 ya ci riba shi kuma wancan mai na 3000 kaga yana jiran ta ƙara tashi so wannan abun ya taba kasuwanci sosai amma banda wannan yake ta farashi da aka yi shi kuma musamman mu ɗan canji ba wai lalle ne gwamnati ce ta bada dala ba amma in ta tsaye da farashi waje ɗaya mu da kanmu za mu ji daɗin gudanar da kasuwancin amma yau dala ta tashi gobe ta fadi to shi ne yake kawo mutane
kamar kana cewa wannan tsarin da gwamnati ta yi na cewa dala ta sama wa kanta farashi a kasuwa kamar kuma imara ba da shi kenan
in gaskiya ba mai maraba da shi ba saboda neman farashin da take yi tana wuce gona da iri yanzu misali a gwamnatance sati uku da ya wuce abinda ake sai da dala naira 1100 da naira 1 ne nake ce 1100 da naira 1 amma yanzu a gwamnatance 1530 so kaga yanzu wannan duk wani ɗan kasuwa kila in gwamnati ce take mu'amala da kai za ta baka an ba wancan da 500 kuma kila bayan sati uku in ta dawo da 100 kaga wani yayi asara ce to saboda haka idan ta tsaya waje ɗaya hatta kasuwannin da kayayyakin abubuwa da ake amfani da su na yau da kullum ko na abinci za su tsaya waje ɗaya wannan shi yake sawa ma in kasuwar kaya sun faɗi kowa sai kullum san shi ya san nan da sati biyu za su tashi
to amma baya ga wannan tsari na wataƙila bambancin farashi da ko a wato na nema ita naira ko dala ta samu a kan farashi da kuma wancan kashe rabe-rabe da aka yi na cewa ne shigo da kayayyaki zai karɓi dala a kaza mai tafiya neman lafiya zai karɓa a kaza mai tafiya karatu zai karɓa a kaza akwai wasu tsare-tsaren gwamnati na tattalin arziki watakila mu ɗauka zancen cire farashi ko kuma tallafin man fetur misali wani irin tasiri ne ko akan cakwa da hadar
so ka san shi ma hanga ta tattalin arziki kowa akwai matsayin shi yanzu in na fara maka bayani na shiga bangaren economics wanda za su ce idan an ciwo bashi a je a yi devaluation na naira ko kuma ana bin mu bashi dole kuɗin mu ba za su yi ƙarfi ba ko muna so a yafe mana bashi ko kuma import yayi yawa to kaga wannan fage ne na
shin mu dauka cewa magana tunda duk zancen nan na farashin dala yana ta'allake da zancen devaluation na naira saboda waɗannan watakila ire-iren waɗannan abubuwan da ka ambata wani tasiri magana devaluation na naira yake a kuta kucin tsaya
devaluation mu kai tsaye ba za mu iya gane shi ba kamar yadda na gaya ma duk da dai mun je makaranta amma ba bangaren
ba ne misali idan aka yi devaluation hada-hada ku tana canzawa nake nufi a yadda take za ta canza kuma ba ta canzawa ma'ana tana ba da tasiri ne ma'ana ko kuma tana kawo wani naƙasu
za ta ba da tasiri muka sai devaluation ka ta kama muna rufe muna maganan rage darajar naira so kila ɗan kasuwa da zai zo wajen ka zai sai dala 10,000 idan aka rage darajar naira ai kaga ta dawo dala 7,000 to kaga ai ya taɓa ka mutumin da zai sai abu 10,000 a wajen ka saboda an lalata darajar naira sai 7,000 to ai kaga an ragu amma misali
amma maganar riba fa
ai yanzu ba a wannan kadamin da ake ba maganar riba ake ba a dai biya buƙatar kwastomomi amma maganar riba a canji yanzu ai an dade da barin wannan
a da duka misali bambancin sai dala 10,000 amma aka devaluation ya ta dawo 7,000
kai ya akwai bambanci mana kila in 10,000 zai siya zaka samu naira 10,000 kaga in zai sai 7,000 ai 7,000 zaka samu sannan kuma bugu da ƙari shi da kanshi da zai siyo kayan da an kuɗin shi zai sai katan 100 yanzu kaga sai dai sai katan 70 to kaga an samu ragowa sannan kuma in ka dawo mutanen gari da zasu siya kila can over ne yawan mutanen da zai samu wanda zasu sai kayan kila a da zai siya mu mutum 20 da zasu zo su siya to amma akai devaluation kila kaga budget din mutum ba zai iya barin shi ba zai sai kayan ba kila ne mukan mutum 20 su siya sai dai mutum 10 su siya to kaga an samu tasgaro
masu saurare saboda karancin lokaci a nan za mu dace aya sai a tare mu a mako mai zuwa yanzu yadda satin farashin canjin dala shi kuma ya shafi sha'anin kasuwanci da 'yan kasuwa a Najeriya yanzu kan muna godiya ga wakilin sashen Hausa Mahmud Ibrahim Kwari da Gadi Balawe da ya daidaita mana sautin shirin murgula faru sanyin na ke muku sallama daga Washington DC.